Manunia.
Zamu fara binciken yadda aka yi kudin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan 8. Dole zamu kira su muna bayanin me aka yi dalla-dalla har kudin kujeran take haka.
Shugaban kwamitin aikin Hajji Ahmad Soki nan tare Nigeria Honorable Jafar Muhammad Shatiman Barguce nan ke tabbatar da cewa za su bincika yadda aka yi kudin kujerar Hajji ke ta kara hawhawar da yasa ƴan ƙasa suka jijita. Su kuwa wasu gaggan jam'iyyar APC a arewacin Nigeria kwarmata-kwarmatan kwashewa arewa kafa suka yi saboda yadda abubuwa suka kazanta.
Abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen baki da arewa yayin kamari musamman maganar tsaro.
Mu da ƴan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu.
Game da maganar matsalar tsadar rayuwa kuwa masana ne ke cewa Nigeria dai ta riga ta taka tarkwanta ta.
Ba wani ne ya kara kuɗin mai ba. Ba wani ne ya zo ya kara kuɗin lantarki ba. Ba wani ne ya kashe darajar naira ba. Su suka yi kai ka kiro masifa da kanka. Sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa.
Waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe duka abinda Bahaushe yake ce musu kulle ne da runtu.
Waɗannan fa so mun ta umka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a akan saka kuma a maimaita. Shiri na 190 curu cikin jerin shirin manuniyan da kullun zukatan masu sauraro yake so ya faranta. Me yiwa burin faranta wa al'umma kuma yasa shugaban kwamitin aikin Hajji Ahmad Soki nan tare Nigeria Honorable Jafar Muhammad Shatiman Bargu yace tunda dai hukumar Alhazai ta samu sabon shugaba to majalisa za ta fara bita.
Insha Allah muna masa kyakkyawan zato ganin record ɗinsa da muka gani a matsayin sa professor na Islamic. Muna ganin ya hada duk abubuwan da ya kamata yi na tsoron Allah domin ya gudanar da wannan ma'aikata Alhazai. Insha Allah ba mu sa ran za a samu damuwa ba.
Honorable, akwai korafe-korafe da yawa da ake yi a gudanar da aikin Hajji a wannan ƙasa ta mu Najeriya.
To gaskiya a matsayin mu na wakilai na jama'a su suka zaɓe mu kuma su muke mu aiki, to tunda shugaba ya zo to insha Allah ina sa ran za mu fara daga nan inda wancan ya tsaya. Kuma a matsayin mu na majalisa akwai ad hoc committee da aka fa na binciken aikin Hajji na 2024 da aka yi. A matsayin mu kuma na committee na Hajji mu ma muna jiran a ƙara waɗannan abubuwan. Za mu fara binciken yadda aka yi kuɗin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan 8. Dole zamu kira su muna bayanin me aka yi dalla-dalla har kuɗin kujeran take haka, saboda rumors da muke ji, surutai da muke ji ga jama'a na koki-koki ana tunanin cewa zai kai miliyan kaza, zai kai 10, wanda yake kuma bamu fata insha Allah ba zai kai ba. Saboda haka wanda ya faru zamu tabbatar nawa aka kashe ma kowane alhaji. Idan mun tabbatar da abin da aka kashe ma kowane alhaji daga bakin dokan shi, kuɗin jirgin sa, masaukin sa, komai da koman sa da aka yi, an dai riga an kare an tsayana nawa ne canjin shi sora. Abin da ya sora masa zamu tabbatar da kuma an mai suwa malaji kayan sa, saboda mu shirya ma aikin Hajji na gaba na 2005.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura cewa yake yankin arewacin Najeriya na cikin halin kuncin da ake neman yi wa yankin fata-fata.
Abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen baki da arewa yayin kamari musamman maganar tsaro. Tsaro ya kamata ya zamanto abinda ya damu kowa, kuma kowa ya kamata ya nemi hanyoyi da za a samu mafita saboda al'ummarmu su samu sa'ida. To abubuwa da suka addabe mu, suka dame mu, da tsaro ne, tattalin arziki ne, zamantakewa ne, rayuwa ne na haɗin kai, duk za mu samu kyakkyawan alƙibla ta yadda duk wanda yake ɗan arewa zai murna da farin ciki da alfahari da cewa shi ɗan arewa ne, ko musulmi ne, ko kirista ne, ko ma bai da addini, kuma ko me kabilansa. Kuma idan za a ci gaba da yin haka, to arewa kanmu a ɗinke kenan, za mu je don mu samu yanda za mu samu nasara da ci gaba.
Jigajigan jami'ar APC irin su Muhammad Lirwan Bawo Coco kuwa cewa suke duk kokarin kwakulo masoyan da suka yi wa jami'ar APC a baya, yanzu an bi Allah lata.
Ka san kowane allazi da na ta'amalin. Mu da ƴan Arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu. Buhari ya mulki ƙasar nan, ya dauko ƴan Arewa ya basu mukamai da yawa. Ba wani abin da suka kulla ma Arewaci. Yanzu in ka je Kano, zaka ga Kano ana fada tsakanin Kwankwaso da Ganduje. Wannan fada ba alheri bane. Ana tada mu da fada, ana sa mu da talauci, kuka kai ruwa, kuka tsake, kuka kawo gwamnati kuma ku zo kuna suka. Saboda ƴan ba na iya sun shigo ƴan jari hujja.
Ana nufin lokacin da kuke tallako ba ku san da abubuwan da aka kunso ba.
Babu abin da muka sani. Lokacin da muka yi mu ne muke bi what akwati akwati muke biyan kudi na register wanda talaka ma an kaje kai mashi tallan jami'a ba shi da 200 da za'i mu muka fitar da kudi a ajihun mu.
Kada fa wasu su ce dan ba sallame ku bane.
Wani sallama? Mu dinnan ƴan jami'a ne, mu muka kafa ta.
Za ku bar jami'a kenan?
Ba magana za mu bar jami'a, ai mu muka kawo jami'a.
To ya za ku rinka suka?
Kuma in Allah ya yarda wanda suke neman su lalata jami'a, in Allah ya duniya dan manzo sai Allah ya maganin su.
Game da tsananin tsadar rayuwa a Nigeria kuwa, fitaccen malamin tarihi a Nigeria Professor Al-Qasim Abba ne ke cewa tsare-tsaren gwamnatin Najeriya fa sun riga sun kai bangon da 'yan Najeriya suka fusata.
Karin kuɗin mai daga naira 165 zuwa naira 1,000 ƙara darajar dala tana canzawa naira 460 yanzu an mai da shi 1,600. So in ka kashi darajar kuɗinka ba abinda za ka samu. Yanzu abinda za mu shigo da shi ya ga ya tsada. Sai an zo an ƙara kuɗin lantarki. An ninka so 300. Ya za a yi tattalin arzikin nan na ƙasar nan ya tashi? Yanzu fa cin abinci yana wahala a ƙasar nan. Muna so a yi tattalin arziki yadda kuɗin abinci zai sauka. In ba haka ba, rayuwar nan zai kawo matsala.
Amma gwamnatin tana maganar wannan tsarin zai taimaka in an gama shan wahala sauki zai biyo baya.
Saboda me za su kawo fitina? Ba wani ne ya ƙara kuɗin mai ba, ba wani ne ya zo ya ƙara kuɗin lantarki ba, ba wani ne ya kashe darajar naira ba. Su suka yi ba kamar sun zo ka samu abu masifa ne ka ce kai kana neman magani. Kai ka ƙirƙiro masifa da kanka sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa.
Professor kana hango haske a mafita?
Babu, indai in ba su yi hankali ba komai zai lalace a ƙasar nan.
Shi kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum Malam Awwal Yakub baban yara cewa yake an dai riga an mai da talakan Najeriya karan farauta.
Na farko dai girma da arziki da kuma aiki na hankali ya tabbatar cewa ba zai yiwu a cike mahaifinka ne sarkin noma a garinku ko a unguwarku, amma kuma ana tsadan koko a gidanku ba. Abu takaice, Najeriya tana cikin kasashe masu arzikin man fetur. Dan haka nan a fahimtar mu, ko ba ta da matatun ta ba sa aiki, to za ta iya bada abinda ake cike ma'aikatau na danyen man nan a tace don ya yi amfani cikin gida. Muhimmin abin lura shi ne duk ƙasar da take cikin hayyacin tana lura da wasu abubuwan da suke da tasiri ga tsaron ƙasa. Wasu abubuwan na abinci ne, wasu abubuwan na makamashi ne, wasu abubuwan na sauran nau'o'i na ta'amuli. Najeriya zaman lafiyar tana da alaka da farashin man fetur wanda al'umman ƙasa za su iya. Kuma wani abin lura shi ne waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe-lissafe duka abinda Bahaushe ke ce musu kulle ne da runtu. Amma lissafi na aikin hankali na gaskiya shine dan Najeriya ya cancanci ya samu mai a farashi mai sauki, kuma ma'aunin da ya kamata dan mu Najeriya sai mai ba ma'aunin kasuwan duniya na mai bane.
Amma ai gwamnati tana magana irin narka kuɗin da take ne akan maganar tallafawa dan manya sauki shi ta zari hannu.
Su shugabannin da suka ce suna tallafawa kuma tallafin na ya musu nauyi, ai ba da kuɗin gado bane suke tallafa mana, da kuɗin mu ne. Saboda haka idan tallafa mana da samun mana da farashin nan mai sauki shine zai sa kwanciyar hankali musamman a yanayin da muke ciki na kalubalen tsaro. To ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa an yi shi.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kullun kwanan duniya har zuwa ranar da za a ce babu saura kwata-kwata. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 959 ne su yi sallamar cikin kudirin da suke ganin dama da su ne sukan ji kahanta. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri, ya zo muku musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan murkushe dukkanin wata jita-jita. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shiri an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.